Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Laraba 22 ga watan Disamba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labaran duniya.
To Baballa, yau Laraba mutane da dama sun bata bayan wata zaftarewar ƙasa a wani wuri da ake aikin haƙar dutse mai daraja na Jade a arewacin ƙasar Myanmar. Kamfanin yin magunguna na Burtaniya da Sweden AstraZeneca da Jami'ar Oxford sun ce sun shirya wani sabon nau'in rigakafin coronavirus da za a sha sau biyu, wanda zai bada kariya musamman daga sabon nau'in Omicron. Kana wani kwamitin majalisar dokokin ƙasar Libya ta faɗa a yau Laraba cewa ba zai yiwu a iya gudanar da zaben shugaban ƙasa a ranar Juma'a ba.
To kanin labaran kenan. Yayin da rundunar tsaron Faransa ta bada sanarwar kashe shugaban reshen kungiyar IS a yankin Sahara, Sumana Baura, masana sha'anin tsaro a jamhuriyar Niger sun fara tsokaci.
Akwai hanyoyi da yawa da ya kamata jama'a su ba jami'an tsaro haɗin kai na daidai bayanan sirri na me ke faruwa a tsakanin makwabta da makwabta da kuma inda suke, saboda ai sharkar tsaro ta al'umma ce. So wannan fadakarwa da suka yi kamata ya jama'a a tashi tsaye a rika dubawa.
Gwamnatin jihar Kano da ke Najeriya ta kaddamar da shirin yin allurar rigakafin corona na bai ɗaya a duk faɗin jihar makonni kaɗan bayan ɓullar sabon nau'in cutar na Omicron. Hukumomi jama'ar jihar ke cewa
rigakafin corona mun karbe shi hannu biyu sakamakon duniya, kowa da kowa yana bayanin cewa lalle wannan cuta gaskiya ne, so don haka shi yasa mu gargada cewa gaskiya karɓar rigakafin wani kariya ne daga garkuwar jikinmu.
Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin Arewa a yau, wanda Nasiru Adamel Hikaya ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Yau Laraba mutane da dama sun bata bayan wata zaftarewar ƙasa a wani wuri da ake aikin haƙar dutse mai daraja na Jade a arewacin ƙasar Myanmar. Bala'in ya faru ne kafin sanyin safiya a yankin Hifakat a jihar Kachin da ke zama babbar cibiyar masana'antar dutsen Jade. Kusan mutum 70 zuwa 80 ne ake zaton gocewar ƙasar ta tura su a cikin wani kogi da ke kusa. Kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP ya ce wani ma'aikacin ceto ya tabbatar da cewa an samu mutum guda a mace, kana wasu mutum 25 sun jikata, an kuma riga da an kwantar da su a asibiti. Zaftarewar ƙasa wani lamari ne da ke yawan faruwa a masana'antar haƙan ma'adinan Myanmar mai arziki, amma ba ta da tsari mai kyau wanda ke ɗaukar ma'aikata 'yan cirani da ma'aikata daga duk faɗin ƙasar Myanmar aikin tonon duwatsu masu daraja da ake sayar da su a makwabciyar ƙasar China. Ɗaruruwan masu haƙar ma'adinai ne suka mutu a bara a lokacin zaftarewar ƙasa da ta haifar da zaizaya masu tarin yawa a Hifakat. Kamfanin yin magunguna na Burtaniya da Sweden AstraZeneca da Jami'ar Oxford sun ce sun shirya wani sabon nau'in rigakafin COVID-19 da za a sha sau biyu, wanda zai bada kariya musamman daga sabon nau'in Omicron. Allurar rigakafin irin na adenovirus da ke haddasa ƙananan cututtuka, wanda a cewar asibitin Mayo an canza shi, don haka ba zai iya shiga cikin ƙwayar halittar mutum ba, kuma ya sa su rashin lafiya. Sandy Douglas, shugaban ƙungiyar bincike a Oxford, ya faɗa wa jaridan Financial Times cewa bisa ka'ida ana iya amfani da allurar rigakafin don bada kariya ga kowane nau'in COVID-19 mai yaduwa cikin gaggawa fiye da yadda wasu suka sani a baya. Wani bincike da aka buga a ranar Litinin a cikin mujallar kiwon lafiya ta Lancet ya nuna kariya daga rigakafin coronavirus na AstraZeneca yana fara yin rauni watanni 3 bayan allura ta biyu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani kwamitin majalisar dokokin ƙasar Libya ta faɗa a yau Laraba cewa ba zai yiwu a iya gudanar da zaben shugaban ƙasa a ranar Juma'a ba. Shugaban kwamitin ya bada bayanansa ne a cikin wata wasiƙa da ya aike wa shugaban majalisar, yana mai cewa wasiƙar ta biyo bayan tuntuɓar masana da sashen shari'a da kuma rahotanni akan tsaro. Shugaban kwamitin bai bada takamammen sabuwar ranar da za a yi zaben ba. Hukumar zaben Libya ta bada shawarar gudanar da zaben a cikin gajeren lokaci bayan da aka dakatar da zaben har zuwa ranar 24 ga watan Janairu. takaddama da dama da aka samu akan shirye zaben sun ƙara tabbatar da tunanin jama'a akan zaben da aka dade ana jiran gani ka iya jinkiri. Kasar Libya ta kasance a karkashin gwamnatin wucin gadi shekaru 10 bayan hambarar da dadaddin shugabanta Muammar Gaddafi kana abokan gabansa na gabashi da yammacin kasar su ne suka sanya ido akan shirin tsagaita wuta a shekarar da ta gabata karkashin shirin zaman lafiyar Majalisar Dinkin Duniya.
Anjima kadan Babu Yakubu zai sake shigowa da cigaban labarin duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leka bangaren rahotanninmu. A inda rin nazarin Faransa ta ba da sanarwar kashe shugaban rashin kungiyar IS a yankin Sahara Sumana Baura a wani haɗin gwiwa da dakarun tsaron jamhuriyar Nijar, masana sha'anin tsaro na da ra'ayoyi mabambanta dangane da tasirin wannan nasara a game da yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulemomuni Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
A sanarwar da ta bayar ta hanyar kafafen kasar gwamnatin Faransa ta bayyana wannan labari na kisan Sumana Bura dan Nijar da ke shugabancin reshen kungiyar IS a yankin Sahara wato AEJC ko kuma Etat Islamic Ogran Sahara a jiya Talata, wanda ya hadu da ajalinsa a wata malabar yan ta'adda da ke arewacin jihar Tilaberi sakamakon wani farmakin sama da aka kai a ranar Litinin. Tuni masana suka fara bayyana matsayinsu dangane da wannan al'amari. Dr. Abba Siddiq masani ne akan sha'anin tsaro.
Mutanen nan yau da shekara guda kaman biyu da suka wuce da suka zo sun ɗauki yara matasa na ƙasa na jihar nan sun sa su cikin wannan abu sun maida su kaman mataimakansu. Wanda aka kashe yana cikin mataimakan nasu. Kashe shi da aka yi kaman an aika ne an aika ma saura wanda suke kaman shi wanda aka ɗauka aka sa su suna wannan aiki aika musu kaman wata kashedi ne. Ba zai tsaida abin da ake yi ba amma zai iya ba su.
Gudunmuwar dakarun tsaron Nijar ta taimaka wajen ritsawa da wannan kasurgumin dan ta'adda da ya addabi al'umomin garuruwan da ke kan iyakokin kasashe uku, wanda kuma aka bayyana a matsayin wanda ya jagoranci kisan Faransawa shida da ayyukan su ɗan Nijar biyu a gandun dashin Kure kilomita 60 da birnin Yamai a watan Agustan 2020 a cewar hukumomin na Faransa.
Kasan wani lokaci Faransa ta yi tsammani ita za ta yi yakin ita kadai sai ta rika tahiya ta yi ita kadai, amma da yake yanzu ta yi nazari tana sa ya kamata a ci gaba da yin wannan saboda sojojin nan na Sahel na Nijar na Burkina da na Mali su suka san jiha su suka san waje. In ba a bi ta su ba aka yi abin nan ba za a ci nasara ba. Kaga kamar yanzu da aka sa su bije Nijar an ci nasara, kuma nan gaba ma ana iya gama gwiwa da su za a yi ci gaba da nasara.
A ra'ayin Mustapha Abdullahi da ke sharhi akan harkokin tsaro, dauko yaki daga tushe ita ce hanya mafi a'ala a maimakon kisan dauki daidai.
Lalle kashe mayan ta'adda abu ne mai tasiri, amma kuma ne a kashe ta'addancin gaba daya shine abin da ya muhimmanci. To kasan kuma shi wannan ƙarewa da ta'addanci ba aikin Faransa ba ne kadai, aikin kowace ƙasa ne kuma aikin kowane ɗan ƙasa ne. Kasan ai shi ta'addanci akwai kulli-kulli gare shi da yawa.
Ko da yake ana kallon kisan Sumana Bura a matsayin wani matakin shan fansar Faransawan da ake ɗora alhakin kisan su a wuyansa, editan jaridar La Rue de l'Histoire Ibrahim Musa na yi wa abin wata fahimta ta daban.
Me yasa kowane lokaci kasan Faransa ba ta hitawa ta ce ta kashe wani gagarumin ɗan ta'adda sai lokacin da mutane suke nuna kyamar zaman su zaman ƙasar Faransa a cikin yankin na Sahel? Kamar wata dabara ce wadda za ta sa a mance da wannan zanga-zanga wadda ake yi.
Kafin dubunsa ta cika, Sumana Bura na shugabancin wata runduna mai kunshe da gwamman mayakan jihadi waɗanda ke aika-aika a karkarar Gobar Goro da Firo da ke yankin yammacin Nijar. Ana masa kallon na hannun daman Abu Walid al-Sahrawi, wanda a bisa umarninsa ne suka kashe waɗannan Faransawa na ƙungiyar agaji ta ONG ACTED. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Baba Yakubu da labaran duniya kashi na biyu.
Masu gabatar da ƙara a ƙasar Holland sun buƙaci a yankewa wasu mutane hudu hukuncin rai da rai wanda ake tuhuma da laifin kifar da jirgin Malaysia a gabashin Ukraine a shekarar 2014 wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 298. Masu shigar da ƙarin sun kammala bahasinsu na ƙarshe a yau Laraba da cewa ‘yan ƙasar Rasha da suka hada da Igor Girkin da Sergey Dubinshi da Igor Pulatov tare da ɗan ƙasar Ukraine Leonid Kachenko sun haɗa kai wurin samo makami mai linzami na Buk daga ƙasar Rasha suka taimaka wa 'yan awarin Ukraine. Wani binciken ƙasa da ƙasa da aka gudanar a shekarar 2018 ya tabbatar da makami mai linzami da aka kakkaɓo jirgin Malaysia samfurin MH17 daga ƙasar Rasha yake. Masu shigar da ƙaran sun ce an kawo makami mai linzami a inda aka harba ne a ƙarƙashin umarnin waɗannan mutane da ake tuhuma.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Makonni kalilan bayan ɓullar sabon nau'in cutar corona da ake wa lakabi da Omicron, gwamnatin jihar Kano ta kaddamar da shirin bai ɗaya na aikin rigakafin allurar cutar a faɗin jihar. Sai dai wasu daga al'ummar jihar na nuna rashin sha'awar su ga allurar. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
A farkon makon nan ne gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya kaddamar da shirin, inda ya ce yanzu gwamnati za ta mai da hankali ga al'ummar sassan jihar bayan kammala aikin rigakafin ga keɓantattun rukunin mutane da yanayin aikin su ke sanyawa su fuskanci haɗarin saurin kamuwa da cutar ta COVID-19. Dr. Tijjani Hussaini shine coordinator kwamitin yaki da cutar corona a Kano kuma shugaban hukumar lafiya a matakin farko ta jihar, ya fayyace hanyoyin da suka tsara gudanar da aikin rigakafin.
Za mu kaita loko da sako na wannan jiha tamu domin dukkanin wani wanda ya cancanci a yi masa a samu a yi masa ba tare da ya sha wahala ba. Kuma mun fitar da masu yin aikin wannan allura 5,940, nan kuma za mu yi wannan allurar rigakafi a asibitocin gwamnati guda 349 da kuma guda 40 masu zaman kansu. Mun fitar da jadawalin masu tafi da gidanka wanda su ba a waje guda za su dinga zama ba, domin a tabbatar cewar an yi wa dukkanin wanda ya dace a yi masa ita wannan allura.
Yanzu a yanzu dai tuni wasu daga cikin mutanen Kano suka amince tare da karɓar wannan rigakafi tun a karon farko saboda gamsuwa da bayanai daga mahukunta.
Rigakafin corona mun karɓe shi hannu biyu sakamakon duniya, kowa da kowa yana bayanin cewa lalle wannan cuta gaskiya ne, so dan haka shi yasa mu gasgada cewa gaskiya karɓar rigakafin wani kariya ne daga garkuwar jikinmu.
Sunana Abdullahi Hassan. Mu ganin ya kasance ganin rigakafi ne kuma cutar nan ga ta yaduwa take, to shine yasa muka ga bari mu kokari mu so da mu samu wannan garkuwar zai kare mu daga wannan cutar, Allah ya kiyaye.
Ko da yake wani magidanci ne suna Hamisu Yahaya ya lamince an yi masa allurar, amma ya ce tilas ce ta sanya yarda da ita.
Rigakafi an yi min na ɗaya, an yi min na biyu, amma gaskiya ya bani wahala ne. Na farko da aka min sai da kwana uku ina zazzabi, na biyu da aka min da kwana biyu ina zazzabi, na uku kuma da ciwon kai.
To yanzu ka watsake?
A na watsake.
Ka amsa kira ne na gwamnati misali ko kuma a dai dama kana ra'ayin ayi maka din a zuciyarka?
Gaskiyar lamari ba na ra'ayi, kawai dai lallai an ce lallai sai an yi wa mutane ne. Dan yanzu haka ce za ka karo na uku, amma ban san yadda zan yi da jikina ba.
Ma'ana ba za ka yi dai ma baki na?
A'a, zan yi dan abin ya zama lallai, amma ni a sarai na ne gaskiya ba zan yi dai mun ba. Tunda kowane kaga sai da kwana uku ina shan wahala.
To amma Malam Bashir Muhammad, wani dattijo mai fiye da shekaru 60, ya ce ba zai amince a yi masa wannan allura ta COVID-19 ba.
A'a, ni ba a yi mun ba, kuma ni ban yadda in yi ba ne, ba na son ta kawai. Saboda ni shekaru na sun yi na yadda da cewar kurin na hau kan sikeli, in Allah ya yarda ba irin wannan abubuwan ba su same ni ba. Saboda haka na tun da ban yadda ita ba, an zo zuwa yi mun da ce a'a, ni ba na bukata, kuma suka tabu da kayansu.
Wato kuma an ce ai ta fi kama masu nisan shekaru.
Eto, masu nisan shekaru in ta da kara kwana ba?
Gwamnan Kano fa ya bada umarni cewa yanzu kowa a yi masa.
Kowa a yi masa, ni ne ba zan yi ba kurum, ni ne ba zan yi ba tunda ba na son ta.
Hakan dai na alamta cewa akwai jan aiki a gaban hukumomin lafiya na jihar Kano, musamman kwamitin yakin cutar corona a jihar. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoton. Kada manta, wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Domin fare wada harjiki da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau.
Masu sauraro, barkanmu da kasancewa a shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri za mu kawo bayanin shugaban ƙungiyar makiyaya Miyatti Allah Muhammadu Kirwa da ke cewa duk da akwai miyagun iri a Fulani makiyaya, duk da haka Fulani su suka bi ɗanɗana kuɗar fitinar. To ta yaya ne?
Abunda muke faɗa mu duniya kullum, babu ƙabilar da babu ɗan ta'adda cikinta, babu ƙabilar da babu ɓata gari cikinta. Abinda muka ce a zo ƙasa ta haɗa kai, duka a yaƙi maƙiyan ƙasa, ko ba hillace ne, ko ba nyamuri ne, ko ba yarbe ne, ko ba barbare ne, ko ba haushe ne. Bindigogin da Boko Haram ke riƙe da su Hilani ne suka saida musu, ko ba hillace nawa ne cikin 'yan Boko Haram. Sannan TV da aka kakkama ɓarayi cikinsu, da aka kama 'yan ta'adda cikinsu da AK-47 guda wajen 40 da wani abu, Hilani ne suka saida musu su, koko waɗannan yanzu 'yan IPOB da ke hituwa ma ƙuru-ƙuru ga su nan ɗauke da AK-47 suna ƙona police station. Tun da aka fara ta'addanci a waɗa muna police station nawa bayin lace ya kunna mu wuta, a waɗa muna 'yan sanda nawa bayin lace ya tare bisa hanya ya kashe. Abin ciki abin da ke musabbabi maganan makami da ake danganta bayin lace yanzu kan ai. Wanda ma danganta bayin lace da makami kamar reni hankali ne da renin wayo, domin ga ba su makaman nan waɗanda ma suka sayi dan mahilla ne da inda suka samu makaman, ga sunan sun yi to ƙuru-ƙuru suna gwada su ke da abinsu. Sannan an ci adan hillanin da ake magana, kullum ƙungiyar Miyatti Allah shirye take da ta bada kowane irin gudunmuwa ta tabbatar da cewa an yaƙi wanda ya ƙi barin ƙasa ta zauna lafiya, ai za kowane ne shi. To amma me yasa kullum magana ɗaya ce? Kuma 'yan ta'adda nawa ne ake kama a Najeriya yau? A iske ba ma hilanin ba ne. In mun ce babu hilanin cikin 'yan ta'adda, mun yau da kanmu akwai su kuma suna nan, amma wace hanya za a bi a yi maganin ta'addanci? Sun bar hilanin ne. Yau a Najeriya ba wanda ya zama maciyaci wanda aka tsiyata a sha'anin kidnapin, a sha'anin sata shanu, a sha'anin rayuwa wanda ya wuce bahillaci a Najeriya yau. Saboda haka magana ganin bahillaci da makami, mutumin da ke ɗaukar sanda ana mamaki yana da bindiga yanzu. To ina ne shi yana kera bindiga ne? Me yasa ba za a yi magana inda ake kawo bindiga ba? Me yasa ba za a yi magana su wane ne ke kawo bindigogin ba? Kuma shanun da ake cewa ana sata a sace saniya 1000, ina ne suke bi suna wucewa a je a halakar da su, ba a san wanda ya ɗauke su ba? Wannan shi kan shi idan za a ɗauki mataki. Mu yau in za a kawo kwamiti na zaman lahiya, za a kawo kwamitin maganin ɗan ta'adda, kashi 99% bayin lacin daji aka taimaka, saboda shi ne wanda za a cuta, bai da inda zai je ya kai kara. In ba irin wannan taron muka yi ba, ba inda ma za a ji labarin wani bayin lacin an cuce shi a Najeriya. Amma yau duk wani abun da ya waru kyas, ko ƙarin mota aka yi za a ce ga Hilani can sun tare sun kashe. Kwanakin baya a express na Bini, mota ta zo ta yi haɗari, mutane suka mutu, aka ɗauki hoto ana nuna duniya ana cewa Hilani Hesman ne suka tare motar suka kashe su. Saboda haka mu dawo mu haɗa mu kanmu gaskiya a Najeriya, mu haɗa kanmu mu taimaki kanmu da kanmu. Kuma ita siyasa ba wai an kawa ta ne don hauka ba, an kawa ta ne don wayar da kan al'umma kuma su zo kusa ga mutane. In ma haka din ne, to mu siyasa ma ba ta yi mana amfani ba. Kuma ma mu zauna babu siyasa, muna nan yadda muke dajin abinmu, dajin mu haka nan. Domin mun yi ta, mun so ta, mun yi abin da ya kamata mu yi cikin ta, amma har yanzu jininta yana nan bisa kanmu. Daga wata 6 zuwa yanzu, mutumin da ya mutu tsakanin yaro da mace da maza da tije ya kai mutum 16,000 da wani abu. Shanun da aka rasa sun yi kwara 160,000 da wani abu. Gidajen da suka bar gidajensu a halin yanzu sun yi gida 20,000 da wani abu. Kuma wannan tabbatacce akwai kiyasi, akwai kididdiga, akwai hotuna, ba wai labari ba ne. Ana ta tarurruka na shan shayi a Abuja, a kira mutane a zo a taru a yi shan shayi. Wani tun da Allah halicce shi ma ya faɗa mai wani gari na Hilani bai san shi ba. Saboda haka a dawo ma gaskiya, a zo a binciki waɗanda suka san yadda matsala take. Ba ka iya maganin matsala ba tare da wanda ya san matsalar ba. Duk yadda kake ka san magani, dole sai ka nemi likitan da zai faɗa ga yadda za ka sha maganin nan. Mu haɗu ne don mu wayar da kan al'ummar Fulani menene matsayin gwamnati, menene matsayin jami'an tsaro. Amma duk abin da aka tashi, in ba mu muka yi ƙoƙarin cusa kanmu ciki ba, sai a yi ta ƙoƙarin ana sun a bace mu sai abu ya lalace kuma kaji ana neman mu ya za a yi a gyara ya za a yi a gyara. Saboda haka wannan hasarar da aka yi mu muna da tabbacin cewa lokaci ne kuma matsayi ne ya zo in Allah yadda kuma zai wuce kuma za a fahimci gaskiya kuma Allah zai ganar da masu gaskiya da gaskiya.
Mun gode har ɗan zuru sai wani lokaci.
Arewa zumun ta samu du sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe.
Yanzu kuma ga matsayin mai bishara da yaɗa zaman lafiya a Kaduna, wato Pastor Yohana Waidi Goro, da ke da ƙwarin gwiwar za a iya gyara lamuran da suka rincaɓe a arewa, duk da dai wasu na cewa ba a ɓari a kwashe du.
In ba kadaran Allah ba, arewa za ta gyaru. Zan gawo ka dalle guda biyu ko uku. Musulmi da Krista ya koma ga ainihin kwaison addinin Krista da Musulunci ya kuma tuba a kan abin da mu yi wa junanmu. Na farko kenan mu tuba ga Allah mu kuma roki junan mu gafara. Na farko kenan. Na biyu, wallahi in manyan mu arewa sun ce za mu zauna lafiya za mu zauna, domin manyan mu suna da bakin zaren in sun zauna da talakawa za a gyara magana kuma magana za ta yi cewa za a zauna lafiya. Na karshe zan gaya maka, dukkan mai arewa in mun ce za mu zauna lafiya, wallahi ran kai ta za mu zauna lafiya. Just for us to be willing to do the right thing, that's all I can tell you.
To pastor, bari ma tambaya daya ko biyu. Shin anan cikin wannan zantawar su waɗanne mutane ne manyan arewa da kake magana?
Su kashi uku ne ɗan arewa nake magana. Na farko ɗan siyasa, manyan mu masu fadajiyar arewa na classify under one group kenan. Na biyu malamai addinai, uwa uban kenan malamai addinai. Na karshen talakawa. To ɗan an samu in yau malamai addinin Krista za su fita su gayawa Kristoci gaskiya, su daina neman abin duniya, su daina kwaɗayi abin duniya, su yi koyon tsakaninsu da Allah menene Bible ya faɗa game da zamantakewa da kowane irin mutum. Ka ga na farko kenan. Haka ma malamai addinin Musulunci koma su yi wannan, wallahi ina gaya maka. Da haka nake an juye baya ne, kowa ya shiga, malami ya shiga ya zama dan siyasa, ya je karban brown envelope government house. Talaka ga gaskiya, malami ke faɗi gaskiya, pastor ke faɗi gaskiya, ai duk abin ne ya kai mu akai arewa wanke hula kai mu dare kenan. Na biyu sarakunan mu wannan daman da aka ba su da da kowane mutum ya shiga ango an san shi. Sarki ya fitar da talakawansa fiye da gwamna. Yanzu ana cewa ana sallamin sarakuna wai suna mu'amala da ƴan ta'ada, inda an ba su haƙƙokinsu da matsayinsu wayan da ƴan ta'ada, wallahi ina ga maka sa. Duk wannan ana ce ƴan ta'ada ɗin nan ko kuwa ƴan wanmu Fulani da ake cewa wai su suna kidnapping. Wallahi sarki guda a arewa zai iya zauna ya kira su, ba zai fita ko ina ba zai sa kakaki ba, wallahi zai zo fada. Ba irin sarakunan muke da su da kenan ba, ai su nake mulkin. Na karshen talaka, in ba talaka ya bar zaman ya zama dan kanzaki a amfani da shi a wannan wurin, talaka ya nemi abin da dogara ga Allah ya koma ga Allah, wallahi da arziki da kome ne. Allah arewa ba wai za ta dawo ma, za ta ma fi kyau fiye da yadda ke muna tunani, don mun fahimci junanmu, mun gane da junanmu, mun san kurakurenmu. Mu yadda kurakurenmu, mun kuma tuba ga Allah, tuba mu ga Allah, Allah mai karban tuban mumini.
Pastor,
to Allah zai share mana hawaye.
Pastor Yohana Buru, akwai abinda ka faɗa na ƙarshe. Banda waɗannan shugabannin arewa, ka ce idan kamar duk jama'a za su ga dama a zauna lafiya ko a dawo da yankin yadda yake za a iya, wannan ta yaya za a yi? Kuma jama'ar talakawa ne na kowace jiha kike magana ko kuma ko wasu nau'in jama'a ne?
Yawwa, duka ne. Bari ga muka yadda za a yi. Na farko dole ne a bar sarakun nan, in akwai dakatai, akwai masu malungwani, akwai hakimai, a ba su dama su san waye ke wurin. In nan yankin duk musulmai ne, kamar an je arewa ta yamma za a samu garuruwa, ba su dake ka samu ba ma guje ma ko ka samu karsa. To a zauna talakawa zauna sarakun nan su tattauna ina mafita, a fara tasanci daga gida ko gurin mai anguwa zuwa ga dakaci, daga dakaci akai gurin hakimi kafin akai gurin emi. To an gama submitting ga abin da aka yi. A ba su dama, a ba su sarakun su exercise right now, su san waye ne, a san waye ne ba daidai ba cikin nan a zauna. A kirawo malamai, in Kristoci na wurin akwai musulmai haɗe, a kawo malamin addini wanda sahihi malami ne, ba irin sanannen malamai ɗin nan ba da an san su amma ba su san kiman bil'adama ba, ba su ma san addinin ba, sun shiga siyasa suna neman abin duniya. To wallahi an biye nan ko ina ko na ward, wallahi na tabbatar maka gwamnati ba zai kashe miliyan guda ba a state akan maganar tsaro. Domin in talakawa sun yarda da kansu, sun san ta tsakaninsu da junansu, gwamnati ma sai ta zauna can mace barcin ta mutum mamanta ma wai akwai wani abu a kasar nan, sai da aiki kawai za.
Masu sauraro, da wannan zamu dasa aya, sai makon gobe in Allah ya kai mu zamu dawo da sabon shara. a madadin muryar Amurka. Ni Nasiru Adamu Alhikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
A gaida Nasiru Adamu Alhikaya, yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar email. Jama'a assalamu alaikum, ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito ne daga Kawu Mai Ruwa Bajoga da Comrade Adamu Abubakar Bajoga, suka ce hakika neman dake zaben ƙasar Libya da 'yan takarar ƙasar 17 ke son ayi da akwai lauje cikin naɗi. Da ƙarshe muna fatan Allah ya kawo musu abin da ya fi zamewa alheri akan wannan zaɓe da ake son a yi shi a ranar Juma'a da take tafe. Sako na gaba ya fito daga Mansur Almu Gumel, ya ce fatan alheri gare ku muryar Amurka. Ziyarar gaisuwar mutuwa da gwamna Ganduje ya kaiwa tsohon mai gidansa Sanata Kwankwaso bata zo mana da mamaki ba, irin yadda wutar siyasa take neman cinye shi a APC. Kuma dama masu magana suna cewa abin da ya koro bira daga ruwa ya fada wuta, da alama ya fi wutar zafi. Sako daga Sani Mai Lange-Lange a wuri, ya ce rahotannin cibiyar dakile cututtuka masu yaduwa ta Najeriya NCDC da ya nuna cewa 'yan kasar fiye da 3,000 ke kamuwa da cutar kuturta a duk shekara. Abin damuwa ne matuƙa, da fatar NCDC za ta tashi tsaye wajen ganin ta shawo kan matsalar. Sako daga Kabiru Janye Kware Sokoto a Najeriya, ya ce assalamu alaikum biyu Hausa, don Allah ina son ku bani dama domin na jajantawa 'yan kasuwar jihar Sokoto na Ibrahim gobara da ta same su, da fatar Allah ya tsare gaba, amin summa amin. Sako daga Usman Shitu Mahuta, ya ce matakin mayar da 'yan gudun hijira da gwamnatin jihar Borno ke shirin yi ya yi daidai, muddin dai an yi kyakkyawan shiri domin kaucewa faruwar 'yar gidan giya da ma abin da ka je ka dawo, domin babu inda ya fi gida daɗi. Sako daga Jamilan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau, da fatin Ado Salati Goma ga Annabi Rijau suka ce so mu samu saukin matsalar rashin tsaro da al'ummar jihar Sokoto suka fara yi bayan dakarun sojojin kasar sun fara kutsawa lungu da sako na dazuka, domin korar 'yan bindiga abin murna ne da farin ciki matuƙa. Don haka muna addu'ar Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu. Sako daga Lawal Sani na Kawu Daura, ya ce salam muryar Amurka, ya kamata shugaba Buhari na Najeriya ka sanya hannu kan tsarin zaben ƙato bayan ƙato wanda aka yi wa lakabi da zaben yarkinki, domin mu kauda miyagu masu rike da mukaman siyasa a Najeriya ba tare da magudi ba. Madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
Baban na takaice, a yau Laraba mutane da dama sun bata bayan wata zaftarewar ƙasa a wani wuri da ake aikin haƙar dutse mai daraja na Jade a arewacin ƙasar Myanmar. Bala'in ya faru ne kafin sanyin safiya a yankin Hifakat a jihar Kachin da ke zama babbar cibiyar masana'antar dutsen Jade. Kusan mutum 70-80 ne ake zaton gocewar ƙasar ta tura su a cikin wani kogi da ke kusa. Kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP ya ce wani ma'aikacin ceto ya tabbatar da cewa an samu mutum guda a mace, kana wasu mutum 25 sun jikata, an kuma riga da an kwantar da su a asibiti. Kamfanin yin magunguna na Birtaniya da Sweden AstraZeneca da Jami'ar Oxford sun ce sun shirya wani sabon nau'in rigakafin COVID-19 da za a sha sau biyu, wanda zai ba da kariya musamman daga sabon nau'in Omicron. Allurar rigakafin irin na adenovirus da ke haddasa ƙananan cututtuka, wanda a cewar asibitin Mayo an canza shi, don haka ba zai iya shiga cikin ƙwayar halittar mutum ba, kuma ya sa su rashin lafiya. A ƙarshe, wani kwamitin majalisar dokokin ƙasar Libya ta faɗa a yau Laraba cewa ba zai yiwu a iya gudanar da zaɓen shugaban ƙasa a ranar Juma'a ba.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Babu Yakub Makeri da ya taya na gabatarwa, sai kuma Julia da Stratum da ta bada umarni, da ma injiniyanmu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a gyara zama a sauraron shirin yau da gobe.